wannan masallaci na Sirdin Rum wanda ke kan hanyar Maiduguri. A yau insha Allah subhanahu wataala za mu tashi a hadisi na 32. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد صعب بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون. إمام النووي رحمه الله يكي حديثنا 32 عن أبي سعيد أبو سعيد كنية شهر صحابي منذ صلى الله عليه وسلم وندسونشي سعد بن مالك سونشي سعد سونا معي في مالك شي سعد بن مالك شيكم مالك بن سنان بن سنان الخدري wanda ake masa nisba zuwa ga Khudra ko Banu Khudra kabilar shi radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya yarda da shi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma'akin Allah ira da aminci su tabbata a gare shi da halayen shi yace la zarara babu cutarwa wala dirara babu cuta. حديث حسن ولا حديث هي حسن رواه ابن ماجه ابن ماجه ليروي توشي والدار القطني لكم الامام الدار القطني وغيرهما دونس مسندا سروي توشي مسندا ورواه مالك امام مالك يروي توشي في الموطا اتكل تاني في الموطا مالك مرسلا فيكما يروي توشي مرسل عن امر بن يحيى لك امر بن يحيى عن أبيه دقى بابنتي حين يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد شي إمام مالك الرواية بأنبئين أبو سعيد الخدري با ميمقن عن أمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري سيأتي عن أمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط sai ya saukar da Abu Sa'id ko kuma ya cire Abu Sa'id a cikin sanadin bai ambace shi ba. Wala furqun Imam an-Nawawi yace yana da hanyoyi da yawa yukawwi ba'daha ba'da ko wanne hanya daga cikin hanyoyin da aka rawaito wannan hadisi yana karfafa dan uwan shi. Wannan shine dalilin da yasa al-Imam an-Nawawi ya hassana wannan hadisi yace hadisi ne hasan. Da farko Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ya rawaito mana wannan hadisi a gun manzo sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama samari ko kuma kanana domin saboda kankancin shi ne a lokacin da za a je yakin Uhud wasu yara kanana irin su Abdullahi bin Umar irin su Rafi bin Khalid irin su Samura bin Jundub har da shi Abu Sa'id al-Khudri wanda muke magana a kansa suka fara yin kuka akan cewa ba su yadda ba sai su ma an tafi da su yakin Uhud saboda tarbiyyar da suka samu ta musamman a gidajensu na kokarin yin aiki na samun lada a kowanne lokaci duk da suna sane duk da kasancewarsu yara ne ƙanana ba su balaga ba sun san abin da yake kasancewa a wajen yaƙi yaƙi ko ka kace ne ko a kace ka amma da ke fadala na shahada wanda so tari suna jin sa a harshen manzo sallallahu alaihi wasallam a karantar wace kuma suna ji shi a gidajen su wannan yasa suka ce su ma duk da kankancan su ba za su yadda a bar su a baya ba wajen samu tarin lada wanda jihadi yake dauke da shi da kuma samun fadala na shahada saboda menene saboda babu wani aiki wanda musulmi zai aikata cikin lokaci kankani ya tara lada wanda zai ishe shi shiga aljanna kama aiki na jihadi saboda haka ne wani sahabi ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah ni ina so ka gaya mini wani aiki ne wanda zan aikata ladan shi ya zo daidai da jihadi sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru ya ɗauki lokaci mai tsawo bai yi magana ba can sai ya bashi ansa ya ce lam ajidhu ban samu ba ban ga wani aiki na ibada wanda ya kai jihadi lada ba sallallahu alaihi wasallama dan me saboda manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi shi yana cewa la ghadwatun fi sabilillah a wata riwaya la rawhatun fi sabilillah khairun min ibadati 70 aman lokaci kankani awa ɗaya da za ka yi ko ɗan lokaci kankani da za ka tsaya a tafarkin Allah a kan jihadi ba wai yin jihadi ba a ce an kai ku filin daga na jihadi kuna tsaye gabanin a fara jihadi gabanin a fara yaƙi kana tsaye lokaci kankani to ladan da za a rubuta maka wannan tsayuwa ɗin na lokaci kankani ibadar shekara 70 ne ibadar shekara 70 ɗin nan da ake magana ba wai ibada irin tamu ba ne wani lokaci muna yin bacci wani lokaci muna harkan ofis wani lokaci muna kasuwa wani lokaci ne muke samu muke yin ibada a ɗauki cewa shekaru 70 ɗin gabaki ɗaya da ibadu aka cika su ba tare da an saka wasu ayyuka daban na kasuwanci ko na aikin ofis da makamacin wannan ba a ce mutum ne da aka haife shi ya yi shekara 70 a duniya banda ci da sha ba abin da zai raba shi da ibada kowane lokaci yana yin ibada to ladan da ya tara shi ne ladan da wanda ya zo filin daga na jihadi ya tsaya zai samu gabanin ma ya fara yin jihadi din to yaya kuwa irin su Abu Sa'id al-Khudri wanda suka samu tarbiyya ta musamman ta manzo sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar iyayensu su ce a bar su a baya to shi Abu Sa'id al-Khudri ya shiga cikin ayarin yara waɗanda ba su balaga ba suka zo suna kuka a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama sai an kai su Uhud wanda daga bisani sai aka mayar da Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu aka mayar da shi Abu Sa'id al-Khudri wanda muke magana a kai sai aka hada tsakanin Samura da Rafi Kharish Kokawa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama da yake a mayar da su sun yi kankanta to sai Samura ya ce a aini na iya harbi ni kwararre ne wajen harbi da mashi ko kuma harbi da cibiya manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to tunda shi ya iya harbi saboda iya harbi shi ba dan kankantin shi ba saboda ganin iya harbi shi a kai shi to sai Rafi bin Kharish radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ce yaya kuwa za a kai Samura bin Junduk jihadi alhali ni kuma in muna kokawa da shi ina kayar da shi ni da nake ka da shi a kokawa a ce ba za a kai ni ba shi za a kai shi wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba sai fara yin kuka shi Rafi bin Khadij sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a share musu fili Rafi da Samura su fito su yi kokawa idan Rafi ya kada Samura a kai su gaba gida idan kuwa samura ya kada rafi abin da rafi ya fada ba haka bane sai a bar rafi a tafi da shi samura din saboda haka da aka hada su kokawa to shi rafi bin khadid sai ya kada samura sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tafi da su gaba kida sai aka mayar da abdullahi bin umar aka mayar da shi abu sa'id bin al-khudri da sauran abokanan su kanana saboda sun yi kankanta sai yakin khandaq da shi ne shi abu sa'id bin al-khudri da sa'annan sai su abdullahi bin umar suka fara fitowa yaki hakanan ya rawaito hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sannan kuma daga yakin khandaq har zuwa sauran yakuna da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi su a zamanin shi har zuwa ghazwatu tabu wannan sahabi wanda ya rawaito mana wannan hadisi namu babu wani ghazwa babu wani yaki da manzo sallallahu yayi ta bayan ghazwatul khandaq wanda shi abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bai je ta ba yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la darara wa la dirara fassara wannan hadisi kanin kalmomi guda biyu da suka zo wanda aka dauko su a wuri guda wanda kuma wazanin su ya bambanta malaman suka yi sabani akan fassara wannan hadisi wasu malaman suka ce darar shine shigarwa wani abin da zai cutar da shi wannan abu da zai cutar da shi kai kuma zai zamanto amfani ne a gare ka shine darar za a iya samun wani abu idan ka aikata shi kai za ka samu wata fa'ida amma wani zai cutu to duk wani abin da ka aikata wani zai cutu kai kuma zai amfane ka abin to wannan abu shine ake kiran shi darar wannan fassaran wasu malamai suka ce darar da shi dirar ma'anan su guda ne shi kuwa dirar an dauko shi ne ala wazni fa'ala yufa'ilu fi'alan ma'anar wannan kuwa shine larabci a lokacin da wazani ya zo mujarradi ko kalima ya zo ba shi da ƙarin kowanne harafi a wannan lokaci yana ba da gundarin ma'ana misali in ka ce katala ya kashe amma in ka ƙara alif ka ce katala sun yaƙi juna ko sun kashe juna hakanan idan ka ce zaraba ya daka in ka ce zaraba sun daki juna saboda haka shi wannan kalima zirar an dauko shi ne daga darrun wanda asalin shi ala wazni fa'ala masdarin shi kuma yake kasancewa ala wazni fi'al ma'anar wannan zirar shi ne in cuce ka ka cuce ni mu cuci juna saboda haka wasu suka ce darar din shi ma yana dauke da wannan ma'ana ne na cutar juna amma idan aka koma gundarin wazani na larabci larabawa a wajensu duk kalimar da ka ji da wata kalima tulikinsu ya bambanta to ma'anansu nan ba yana bambanta saboda haka suka ce a nan cewa kai la darara wa la dirara darar dirar lafazinsu tulikinsu daban ne saboda haka suka ce ma'anansu ma daban ne a wannan fassara sai zamanto la darara kada ka cutar da wani kada ka cutar da wani ko ka shigar wa wani abin da zai cuce shi wala dirara kada kuma ku cuci juna da wani wanda zai baka ma'anar kar ka
cuci wani kar kuma a cuce ka karka cuci wani karka yarda ka cuci wani kar kuma ka yarda a cuce ka wannan shine ma'anar la darara wa la dirara misalin cutar da wani wannan abu ne sananne idan ka bawa wani bashi da riba a cikin ka cuce shi ka bashi naira 1000 lokacin biya ya ji ya naira 1100 ko na 200 ka cuce shi da naira 100 ko da naira 200 wannan ka cutar da shi haka na lokacin da haƙƙinsa ne a wajen ka ka ki bashi ka cuce shi hanyoyin cutarwa hanyoyi ne sanannu wanda kowa ya san su hanyar da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yace kada ka yadda a cuce ka nan ma hanyoyi ne da yawa misalin riba da muke bayani a kai in ka yarda ka karbi bashin naira 1000 da za ka biya shi 1000 da naira 100 ko 1000 da naira 200 ka yarda an cuce ka ne ka yarda da yardanka aka cuce ka kasancewar ka yarda a cuce ka ma a addinin musulunci haramun ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai la'anci mai cin riba ko zai la'anci mai karɓar rashawa ko cin hanci to sai ya la'anta tare da mai ba da riban da kuma mai ba da cin hancin a nan a hankalinka za ka ce to shi wanda ya karɓi ya ci riban ya ba da naira 1000 an ba shi 1200 ko 1100 kaga a zahiri shi ne ya yi cuta to shi ya kamata a la'anta
kaga a zahiri shi ne ya yi cuta to shi kamar da al'ada shi kuma wanda aka cuta mene ne zai yi kusa da za'a da alheri wanda manzo sallallahu alaihi yake cewa la'an babu akila riba wa mu'kilahu mai cin riban Allah ya la'ance shi wanda ya ciyar da riban ma'ana ya bayar shi ma an la'ance shi to laifin wanda ya ci riba an la'ance shi ne saboda ya cuci musulmi dan uwanshi shi kuma wanda ya bada riban ko ya ciyar da riban an da an ce ki ne saboda ka yarda a cuce ka haramun ne a shari'a ya yarda aka cuce shi to shi yasa aka lance shi haka nan misali wanda ya karɓi bribe ko kuma rashuwa ko suhud ko kuma cin hanci wannan an san shi ne ya cuta aiki ne wanda an ajiye ka ne saboda ka yi irin wannan aiki ana biyan ka haƙƙinka wani da ya zo ya buƙaci wannan aiki a gunka sai ka ce ba za ka masa ba sai ya baka wani abu idan salarin ka ko abin da ake biyan ka naira 20,000 ne karshen wata sai aka baka naira 20,000 an biya ka haƙƙin duk aikin da ka aikata a cikin wannan wata din naira 1,500 naira 50 naira 100 da kake karɓa abun waɗanda kake musu wannan aiki kuwa to ka cuci waɗanda ka karɓi wannan kuɗaɗe ne a gunsu saboda haka tunda ka cuce su to ka cancanci la'anar Allah da ma'aikaci sai Allah subhanahu wataala ya la'ance ka saboda ka cuci al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma menene laifin wanda ya yarda ya bada wannan kuɗi cin hanci ya san kuma wannan aiki wajibi ne a masa ba tare da ya bada ko kobo ba abin da ya sa ya shiga cikin wannan la'anta saboda ya yarda an cuce shi ya kamata ne ya ce a'a ni ba zan yarda in baka ko sai ba in kuwa kace ba za ka yi min wannan aiki ba sai na baka wani abu zan fallace ka a wajen gaba da kai a wajen na gaba da kai ba zan yarda in baka wani abu akan wannan aiki da aka ajiye ka saboda musamman ire-ire na idan muka zo ka mana irin wannan aiki idan na baka to na shiga cikin tsinuwar da Allah subhanahu wataala ya tsine maka saboda haka ni ba zan bayar ba maimakon ya tsaya a haka yake tsayawa ya yarda ya bayar tunda ya yarda ya bayar to ya yarda an cuce shi tunda ya yarda an cuce shi to ka yarda a cuce ka haramun ne a musulunci ka cancanci la'anta ka shi yasa malaman suke cewa hadisin wani babi hadisan wasu babi sukan fassara shi ba za ka fahimci ta wanne hanya ake samun darar ba ta wanne hanya ake samun jirar ba sai lokacin da ka dauko hadisan da suka la'anci mai karbar rashawa da mai bayar da shi hadisan da suka la'anci mai cin riba da kuma mai siyar da shi a nan ne za ka fahimci wajibin kar ka cuci mutum kar kuma ka yarda mutum ya cuce ka sai ma'anar wannan hadisin da ka karanta a hadisan da suka zo a wani babi daban sai suka fassara maka wannan shi ne takaitaccen bayani a kan wannan hadisi shi wannan hadisin da muka karanta malamai sun yi saɓani shin wannan hadisin sahihi ne ko kuma da'ifi ne to wannan wani bayani ne mai tsawo wanda Imam an-Nawawi ya yi bayan ya ambaci wannan hadisi sai ya yi bayani a kan wannan hadisi galibi bayani a kan hadisi in ba wanda ya karanta ilimin hadisin ba ne da ɗan lokaci kan gani irin wannan da muke ciki ba za ka fahimci asalin mai ake nufi ba shi yasa galibi mai koyo abinda zai amfane shi a karatun hadisi shi ne a fassara masa gundarin hadisin da hukuncen da hadisin yake ɗauke da su to shi ne abinda zai amfane shi amma idan aka shiga bayanin sanadin hadisi ne musnad hadisi ne mursal da wannan wasu abubuwa ne waɗanda da ke bai karanta su ba zai fahimce su ba farko Imam an-Nawawi sai ya ce hadisun hasan sai ya yi wa hadisin hukunci galibin malamai suka iya yi wa hadisi hukunci ne su ce sahihi ne ko da'ifi ne ko su ce mawdu'i ne ko marfu'i da makamancin wannan bayan sun karrata hadisi sun faɗi waɗanda suka rawaito wannan hadisi misali yakan iya cewa rawahu ibn majah wa Dar-Qutni wa imamu ahmad wa huwa hadisun hasan ko wa huwa hadisun sahihun wa huwa hadisun da'ifun da makamancin wannan amma farko Imam an-Nawawi sai ya ce hadisul hasan ya kawo hukuncin gabanin ya kawo takririn wannan hadisi wannan zai nuna maka ishara latifa na kasancewar sabanin da malamai suka yi akan wannan hadisi shin sahihi ne ko da'ifi ne ko hasan ne saboda duba wannan sabani kai tsaye bayan ya ambaci wannan hadisi Imam an-Nawawi sai ya kawo hukuncin shi ya kawo hukunci cikin gaggawa gabanin ya yi takririnsa saboda la'alla ta yi karo da maganan wanda yake za'ifanta wannan hadisin la'alla ta yi karo da maganan wanda yake za'ifanta da wannan hadisi to tuntuni da farko da tsini-tsininsa ya gaya maka cewa ba wannan hadisin hasan ne gabanin ya kawo ba hukuncin ko takririn wannan hadisin to saboda haka ya ce hadisin hasan ya ce wannan hadisi ne hasan shi hadisi hasan ya kasu zuwa kashi biyu a wajen malamin ilimi na hadisi akwai al-hasanu li dhatihi akwai al-hasanu li ghairihi al-hasanu li dhatihi shine hadisi sahihi wanda mai rawaito shi yana da karancin kula da abin da yake rawaitowa shi yasa ake cewa wal farqu baina al-hadisi sahih wal hadisi al-hasan من حيث ضبط الراوي إذا كان الراوي ضبطه تام فالحديث صحيح وإذا كان الراوي ضبطه خفيف فالحديث حسن فكذا بمبنش أبن ديكي بمبنش الحديث صحيح لذاته لكما حسن لذاته شين وجم فلا نوان جير ويتو حديثي سبود حديثي صحيح ينادى شرطة مداز يرني yake cewa Imam Suyuti yana cewa haddu sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin zabitin an mislihi wa lam yaqwi shadza wa la mu'ammala ko kuma kaman yanda mai baifuni yake cewa awwalu had sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadza aw yu'an يروي عدد ضابط عن مثله مؤتمد في ضبطه ونقله والنتيجه حديثي صحيح حديثي صحيح شرط سنفرقه سندي في دين الشكا دقا كم من دي رويتو شهر كم من ذو صلى الله عليه وسلم هو ياتي ya hadu kuma ya ji da wanda ya rawaito hadisin abin shi misali ni ne nake na rawaito wannan hadisi a wajen Ahmad to ya kasance ni da Ahmad din mun taba haduwa kuma na ji wannan hadisin da kunne na abin shi a ce Ahmad ya rawaito abun Abubakar Abubakar da Ahmad din ya kasance sun hadu da juna sun taba haduwa kuma ya ji wannan hadisin da kunne shi Abubakar a ce ya rawaito a wajen Ali Abubakar da Ali ya kasance sun hadu sannan kuma shi Abubakar ya ji a wajen Ali da kunnin shi a haka har ya je ya tarar da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine ittisalus sanad haduwan sanadi sannan kuma wanda ya rawaito wannan hadisi sahihi kada ya rawaito abinda sauran ire-irensa adadai suka ko kuma ya rawaito sabanin abinda ire-irensa adadai suka rawaito sannan abinda ya rawaito kada ya kasance yana da illa illa shine aka iya samun wani abu koyayye za a zaci cewa ni adadi ne a sahihan hadisi to a ce wannan hadisin ba ni bane na rawaito shi wani ne sunana da sunan mahaifina da sunan shi da sunan mahaifin shi ne ɗaya ne shi kuma wancan da'ifi ne ba a karɓan hadisin shi to da aka ga sunana da sunan mahaifina sunansa da sunan mahaifinsa iri ɗaya ne sai aka zaci cewa ni ɗin shi ne ko kuma shi ɗin ni ne sai aka ce hadisin sahihi ne to yau da gobe da ake bincike sai aka gane aka ga cewa ai wani ɗin ai ba wani ba ne wani ne daban ta saboda haka wannan ana kiran shi illa wannan misali ne daga cikin misalan illa misali a cikin masu rawaito hadisi wanda ake kiran shi Muhammad bin Ja'far guda shida ne masu rawaito hadisi kowanne sunansa Muhammad bin Ja'far daga cikin su wasunsu thiqat ne adalai ne ana karɓan hadisin su daga cikin su wasunsu da'ifai ne ba a karɓan hadisin su to ni da naga Muhammad bin Ja'far sai na dauka adalin ne wanda ake karɓan hadisin sa sai na sahihan sa wannan hadisi na ce sahihi ne ganin cewa sauran waɗanda suka zo a cikin wannan sanadi duka adalai ne sai Muhammad bin Ja'far shi kuma Muhammad bin Ja'far sai na dauki cewa shi ne adalin saboda haka sun zama duk adalai sai na sahihan ta hadisi to wani wanda ya fi ne korewa a harkan hadisi da ya zo ya bincike ya ga cewa wannan Muhammad bin Ja'far din ba wanda na dauke shi bane ba wanda na dauke shi bane wani Muhammad bin Ja'far ne da'ifi wanda ba a karban hadisi shi saboda haka ya gano illar hadisin kenan sai ya zai manta wannan hadisin yace hadisin da'ifi ne ta wanne hanya ya gano ne misali ta hanyar almajirin Muhammad bin Ja'far din wanda ya rawaito hadisin abin shi to sai ga cewa wannan mutumin da ya rawaito hadisi a wajen Muhammad bin Ja'far baya daga cikin waɗanda suka yi karatu a wajen shi shi ya yi karatu ne a wajen Muhammad bin Ja'far wanda ba a karɓan hadisin shi kanan ya gane cewa Muhammad bin Ja'far din nan ba shi ne adalin ba ko kuma ta hanyar shehi Muhammad bin Ja'far din ya ga cewa Muhammad bin Ja'far wannan din daga cikin malamin shi babu wannan malami to saboda haka kenan wannan malamin almajiran Muhammad bin Ja'far wanda ba ko malamin Muhammad bin Ja'far wanda ba a karɓan hadisin shi ne ta wannan hanya ya gane cewa wannan Muhammad bin Ja'far din ba shi ne fiqa adali wanda ake karɓan hadisin shi ba wannan za'ifin ne wanda ba a karɓan hadisin shi to wannan shine ake kiran shi illa wanda zai rawaito hadisin sharadi na hudu kenan ya kasance adali ne ana karban hadisin shi sharadi na biyar bayan kasancewar sa adali ya kasance yana da cikakken kula da haddan shi da cikakken kula da kuma abin da ya rubuta saboda kula kala biyu ne akwai kula da hadda in kai ladabi ilimi ne mai karatu ne ya kasance duk abin da ka haddace din ko Qur'ani ne ko hadisai ne ko baituka ne kana da wani lokaci na musamman wanda kake murajian su kake jin su saboda kada wannan haddan ya zube haka nan abin da ka rubuta shi a jari naka ko a cikin takardan ka wanda duk ilimin da ka samu kake rubutawa duk takardun da ka san kana rubuta ilimin ka a ciki ya kasance kana kula da takardan sosai yadda kake kula da kudin aljihunka kana kula da takardan sosai duk da yanda zaka yi zaka ci da wannan takardan ba za ka bar takardan inda iska yake yake wucewa ya tarwaje maka takarda ba ba za ka bar takardan a kusa da yana su zuba maka ruwa da makamancin wannan ba to wannan ka zama to kana da cikakken kula da hajjarka cikakken kula da kuma abin da ka rubuta to wanda zai rawaito hadisi bashi da cikakken kula da hajjarsa bashi da cikakken kula da takardun da ya rubuta na ilimi to wannan in adali ne ya rawaito hadisi hadisin sa hakan ne in adali ne kuma ya rawaito hadisi yana da cikakken kula da abin da ya haddace cikakken kula da abin da ya rubuta to hadisin da ya rubuta ya rawaito ya zama sahihi kada kenan bambancin hadisi sahihi da hadisi hasan hadisi sahihi da hadisi hasan sharutan su gabaki daidai ne sai a kira daidai suka bambanta hadisi sahihi adalin da ya rawaito shi yana da cikakken kula da haddan shi cikakken kula da abin da ya rubuta hadisi hasan adalin da ya rawaito shi to yana da saukakken kula ko kuma bai da cikakken kula da abin da ya haddace ko abin da ya rubuta to wannan shine abin da ake kiran shi sahihu li dhati da kuma hasan li dhati sai kuma sahihu li ghairihi hasan li ghairihi sahihu li ghairihi a samu hadisi hasan ne li dhati idan aka rawaito shi ta hanyoyi abu mutane da yawa to wannan sai ya zama to sahihu li ghairihi ko kuma a samu hadisi dhaifi yawan waɗanda suka rawaito sai ya sa hadisi ya zama to hasan hasan sai zama to hasan hasan da gairi ko kuma ya kasance sahihu da gairi to saboda haka wannan hadisin Imam an-Nawawi a wannan lafazi da ya fada yace hadisul hasan din nan to zahirin abin da yake fada anan yana nufin hadisin hasan ne zaki amma a ƙarshe sai ya kawo mana wani magana wanda yake nuna mana cewa yana nufin hasan ne da gairi wannan maganar da ya kawo a ƙarshe sai yake wani turkun yuqawwi ba'daha ba'dan yana da hanyoyi da yawa kowanne hanya da aka rawaito wannan hadisi yana karfafa dan uwan shi to wannan magana naji yana nuna mana cewa hasan da ya bada na baya yana nufin hasan ne li ghairihi saboda wannan shine tarihi na hasan li ghairihi hadisi ya kasance sanadin shi da'ifi ne idan aka rawaito shi ta hanyoyi da yawa to wannan hadisin zai kasance hasan li ghairihi sai yake rawahu ibnu maja shine ya rawaito wannan hadisi wa Daraqutni da kuma imam Daraqutni wa ghayruhuma da wani su musnadan sun rawaito wannan hadisi musnadan me ake nufi da hadisi musnad shi yasa nake bayanin abin da yake da alaka da hadisi galibi zai fi amfanan salihin hadisi wanda yake karatun shi Imam Suyuti rahimahullah a cikin alfiyarsa ta ilimin hadisi yake cewa wal musnadul marfu'u zati tsari wa qila awwalun wa qila tsari abin da ya faɗa nan ma'anar musnad abu malaman hadisi kashi uku ne wasu malaman suka ce wal musnadul marfu'u zati tsari hadisi musnad shine a samu hadisi marfu'i shine hadisin da aka danganta shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama sannan sanadin daga kan wanda ya rawaito hadisin har zuwa ga manzo a hade suke idan abu guda biyun nan suka haɗu shine ake cewa hadisi musnad an danganta hadisin zuwa ga manzo an ce qala rasulullah ko sami'tu rasulullah sannan daga kan wanda ya rawaito hadisin har zuwa kan manzo a hade ne babu wanda ya yanke a tsakani wasu kace wannan shine alhadisul musnad wasu suka ce a hadisi marfu'i shine hadisul musnad dan hadisin da aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka danganta shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko da ma sanadin shi bai cika ba to hadisi musnad ne wasu suka ce a hadisin da sanadin shi ya cika shine musnad ko da ba a danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba to wannan shine sune tarifai guda uku na hadisi musnad amma idan muka mayar da hankali sosai anan za mu fahimci cewa Imam an-Nawawi anan tarihi na uku shi yake nufi anan da yake والمسند المرفوع ذا الثاني وقيل اول حين مرفوع هنا وقيل ثالث حين المتصل تو انا امام النووي بيته رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا هنا لكن متصلا امام ابن ماجه ابن ماجه الدارقطني دونه سرويته وان حديث ني مسندا اي متصلا تشكيكن سندي abin da zai tabbatar da wannan kwaliye yake wa rawahu malik fil muwatta'i mursalan imamu malik ya rawaito a cikin muwatta malik mursalan abin da ake nufi da mursal hadithul mursal abun ba da mahadisi kamar yadda imamu suyuti a hadisiyar da yake cewa wal mursalul marfu'u wal mursalul marfu'u bi tabi'i aw bi kibarin aw saqt rawin qadra aw أول أشهرها الأول ثم الحجة والمرسل المرفوع بالتابعي هكذا في الحديث المرفوع شيني حديث دا أخذ يشيد تابعي معنى رونا شيني تابعيني إن يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن ونا حديث شيني عيشي كده يشي مرسل مرسل هكذا تابعي shine wanda bai ga manzon Allah ba alayhi salatu wassalam amma ya ga sahabi wanda bai ga manzon sallallahu alaihi wasallama ba yace ba aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko daga gun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu san da cewa to a tsakanin shi da manzon din akwai wani sahabi wanda bai ambaci sunan shi ba to irin wannan hadisi wanda tabi'i ya rawaito shi kai tsaye a gun manzon bai ambaci sahabi a ciki ba wannan hadisi shine ake kiran sa mursal abu wasu ba da mai hadisi mursal hujja ne dalilin su anan shine tunda tsakanin tabi'in da manzo sallallahu alaihi wasallam din sahabi ne ma da ma tabi'in ya zamanto fika ne adali ne to wannan ya nuna ya ji abu wani sahabi ne sai ya manta sunan sahabi maimakon kin bai rawaito hadisin ba an yi asara ilimi sai ya rawaito shi kai tsaye abun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tunda shi adali ne ba zai rawaito abin da bai yi shi abun sahabi ba tunda kuwa haka ne hadisi mursal hadisi ne sahihi domin sahabi da ba ambace shi ba an san adali ne tunda dukkan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya addala su ya mayar da su adalai da yake radiyallahu anhum wa radu'an Allah kuma subhanahu ta'ala yake cewa fa in tarzaw anhum fa inna Allah la yarda an al qawm al fasiqin Allah baya yarda da fasikai wanda ba adali ba Allah baya yarda da su tunda Allah ya ce radiyallahu anhum ya yarda da su sahabbai wa radu'an kuma sun yarda da shi sun yarda da Allah kuma to wannan yana nuna sahabbai ga baki dai su adalai ne saboda fasiki wanda ba adali ba Allah baya yarda da shi da nassin Qur'ani shi sai Imam an-Nawawi kamar yadda Imam Suyuti ya rawaito kauli shi alfiyati yake cewa wa hum qudulun kulluhum la yastadi an-Nawawi ajma wani kuma gabaki ɗayan su adalai ne tunda adalai ne rashin ambatan wani sahabi tsakanin tabi'i da manzo sallallahu alaihi wasallama baya cutarwa baya hana wannan hadisi ya kasance sahihi ne wasu malamai ganin cewa ba a ambaci sunan wannan sahabi ba suka ce me yiwuwa shi wannan tabi'i ya rawaito shi ne a gun wani tabi'i daban tunda ba tabbatar da cewa a gun tabi'i dan uwan shi ne ya rawaito wannan hadisi ko kuma a gun sahabi bane tunda ba tabbatar ba suka ce wannan hadisin sahihi ne in an tabbatar abun sahihi ne to babu sabani cewa wannan hadisin sahihi ne to ta yaya za a tabbatar tunda shi bai ambaci wanda ya rawaito hadisin a wajen shi ba tunda sai yiwu ya zama to ya rawaito abun tabi'i dan uwan shi ne tunda kuwa haka ne ba a tabbatar ba hadisin ya kasance sahihi ne to abin nufi dai a nan shi ne shi Imamu Malik a cikin Muwatta ya rawaito wannan hadisin mursalan shine yace an abdi yahya an abi an annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine ma'anar mursalan din daga amru bil yahya shi imamu malik ya rawaito shi kuma Amr bin Yahya ya rawaito a wajen mahaifinsa, wane ne mahaifinsa? Yahya. Shi mahaifinsa Yahya al-Mazini ake kiran shi. Yahya al-Mazini bai hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam ba, shi ba sahabi bane. Shi kuma ba sahabi bane sai ya ce ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ma'anar ba Imam Malik ya rawaito shi musnad. Fa'askata Abu Sa'id yake shi Imam Malik a riwayarsa bai ambaci Abu Sa'id ba. Maimakon sanadin shi ya kasance haddathani Malik an Yahya an haddathani Malik an Amr bin Yahya an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maimakon sanadin ya kasance haka, to sai ya zo sanadin haddathani Malik عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن بشي أبو سعيد الخدري فكان يحيى ما يجن أمر لكما منذ صلى الله عليه وسلم فتبو لهكني حديث يزمن ومرسل سيتي وله طرق يقوي بعضها بعضا. وأن حديث يجي إذا مكقدر سوى حديث مرسل ba ambaci mutumin da yake tsakanin tabi'in nan Yahya al-Mazini da manzo sallallahu alaihi wasallam ba, kuma akwai yuwar shi wannan tabi ya rawaito ne a gun tabi dan wanji, to shine Imam Nawawi yace ai hadisin an rawaito shi a hanyoyi da yawa. Idan hadisi aka rawaito shi da hanyoyi da yawa wadanda suka rawaito din suka yi yawa, to hadisin alal aqal zai zo ya kasance hasan da ghairi. Yawan hanyoyin da aka rawaito hadisin ya wadatar hadisin ya zo ya kasance hasan. Hadisi hasan wajen aiki da shi kuwa daidai yake da hadisi sahihi, ko da ma mun kaddara wannan hadisi wannan hadisin an rawaito shi mursalan, to yawan hanyoyin da aka rawaito hadisin ya wadatar da mayar da hadisin ya zamanto hadisi hasan. Wannan shine abin da Imam Nawawi yayi bayani akan hukuncin wannan hadisi, bayani mai tsawo wanda muka gabatar da shi a takaice. Hadisi dai a takaice yana karantar da mu rayuwar da ya dace musulmi ya kasance a ciki. Musulmi ya ɗau karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama, ya tsoraci Allah subhanahu wataala kada ya yarda ya cuci musulmi ɗan uwanshi, sannan kuma kada ya yarda a cuce shi, saboda idan baya cutar da musulmai ɗan uwansa to ya ba da haƙƙin musulmi ɗan uwanshi. Saboda ga cikin haƙƙoƙin musulmi